بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حكيم بإفراده وليا وحكما وربا. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال: قل أغير الله أبغي ربا فلا وليا ولا حكما ولا ربا إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبية. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الألوهية مفرط الطريق بين المؤمن بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو كان لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سبويه، وهو الصحيح، وهو قول الجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قرر به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو اسم الجامع
كان الله هو الاسم الجامع
لجميع معاني الأسماء الحسنى وصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقرأ هذا مو يو لا هدي شاء قوتا بالقعدة شكرا تدو إيدي دي كل دار إن تشدا وندي دي شاء يا قوتا بي دو بي أشند بير ميلادية أولا مجلس نام دمك سابا منا كراتو تكي لتاب تجريب التوحيد المفيد نا الإمام العلامة أحمد ابن علي المقريزي لام تاشي أشاكينا 40 إنما هذا يكرن تأمنا: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال: أفغير الله أبتغي حكما. وقال: أغير الله أبغي ربا. هذا هو عند آخر الكاملة. مالي يتي وقد علم الله سبحانه الله تعالى سند بيجر ماذا دوفك علم عباده يسرد باينسا كيف مبايرة الشركي يعني إذا سلم سنساب أو شركة شيني كيف مبايرة الشركي في توحيد الإلهية تاني سلود توحيد نبوته سكرت الله تعالى دبوته Allah ta'ala ya sanya ma bayi cewa idan suna so su zama sun bambanta tsakanin su da mushrikai wanda ba musulmai ba da kuma aikin da suke na shirka to abin da za su yi su bambanta da su da sunan shi tauhidul ilahiyya tauhidul ilahiyya shine sirri ta Allah ta'ala da bauta wannan shine asalin abin da ke babba tsakanin musulmi da ba musulmi ba amma ba wai abin da ke mace tsakanin musulmi da ba musulmi shine kawai kace babu wani mahalicci sai Allah wannan wani abu ne da kowa ya yarda wannan wanda ba ce bidai da shi ba in ka bibiya zaka ga yana yi ma kansa wato ƙarya ne amma a hakikar al'amari kowa ya da cewa babu mahalicci sai Allah to asalin tutan da ubangiji ya sanya shine da yake bambanta tsakanin mu'minai da wanda ba mu'minai ba shine mu muci rabota mu Allah shi daya shi za ce wa qad allama Allahu subhanahu ibadahu kayfa yumayatu shirki ai yanda za su bambanta da shirka da mushrikai fi tauhidil ilahiyya wajen su kare Allah ta'ala da bauta wannan shi ke bambanta tsakanin musulmai da ba musulmai ba a ranka baka shirka baka tare da mushrikai baka wato cewa akwai sofana wani abu na shirka a duk ibadar duk abin da kake yi na bauta amma idan ka ce babu wani mahalicci ko babu ubangiji ko babu kaza duk wannan ba shine abin da yake bambanta tsakanin musulmai da ba musulmai ba kaga shi kashi ubangiji ai ya faɗa cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawa su bace imani da Allah ba sai suna da masu shirka sun yi da cewa shine sarki shike ba su arziki shike kaza shine mahalici amma suna masu shirka Allah su roƙe shi ba su roƙe shi da to shi kai kuma musulmi kai abin da yake san hakikani kai kenan abin da ba tsakanin ka da wanda ba musulmai ba duk abin da yake sunan sa bauta to Allah kare zaka yi mashi duk abin da yake sunan shi bauta da zaka yi ne makusancin Allah ta'ala da shi tun daga sallan ga azumin ka yankan ka to duk wannan Allah ta'ala kai zaka nufa ka baka nufa ce wannan Allah ta'ala wannan wani ko da mala'ika ne wanda makusanci amma mala'ika jibril karka bauta masa wannan wani ko da annabawa ne ko da annabi isa ne ko da annabi musa ne ko da annabi muhammad dai sallallahu alaihi wasallam ba a yadda wani bawa ya ce zai bauta masa Allah ba duk abin da ke bauta ne to karka fuskantar shi zuwa ga wani Allah ta'ala to wannan kace zaka bauta ma Allah shi daya babu abokin tarayya wannan shine mararraba tsakanin musulmi da ba musulmi ba duk wanda bai zo da shi ba to ko bai kamata ya sa kanshi a hinar da zan musulmai ba wannan shine abin da ba da yake magana a nan wa annahu ta'ala kuma ubangiji ya sanar da bayi yanda za su bambace tsakanin su da shirka ta yanda za su bauta ma Allah shi daya kuma su san cewa Allah din shi haqiqun bi ifradihi shine wani fitan ya cancanta a kadai tashi waliya abu zai majibilci Allah kadai ya kamata ka zama ka kadai tashi abu zai mai jibincin ka mai taimakon ka wanda zaka yi mishi soyayya na kololuwa wa hakaman kuma abu zai mata zai maka hukunci rayuwar ka baki da kar ka ce zaka rayu yanda kake so kar ka ce zaka rayu kana da yanci a'a kai din bawa Allah ne wa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halici aljanu da mutane ce da su bauta mu ba ka zo duniya dan kai yanci ba ka zo duniya dan kai bauta bautan nawa to bautan ubangiji ba bautan wani mahalici ba saboda haka nan dole kai da kuma ubangiji tunda ya ce za ka bauta masa shi ne hukunci a rayuwarka shi ne ba ka umarni kuma shi ne hana ka wannan shi ne hukunci shi ne yanda ya maka hukunci yanda za ka rayu iyaye za su haife ka ba kai ka zaɓa ba shi hukuncin inda za ka rayu a lahiya ta duniya shi ya zaɓa ba kai ka yi hukuncin ba duk abu na rayuwarka shi ya zaɓa maka fari baƙi dogo siriri shi ya zaɓa maka to haka kuma a shari'arsa kuma shi ne zaɓa maka alalahul khalqu wal amr a cikin rayuwarka na halitta shi ya zaɓa maka to kai da kuma rayuwarka na shari'a in za ka kula da rayuwarka wannan shi kuma ne shi ne maka hukunci saboda haka shi kaɗai kamata ka kaɗaita shi da hukunci duk hukunci da bai kai hukuncinsa ba ko kuma duk hukuncin da ya saba hukuncinsa to wannan hukuncin wadansa zaka aje masa kayansa ka rungume hukuncin Allah ta'ala wannan shine hakikanin bautan Allah wannan shine hakikanin nuna ma ubangiji cewa wato kai bawa sani wa rabban kuma Allah ta'ala shine ya cancanta a kai da shi matsayin ar-rabb ar-rabb shine wato ya zama shine ya halicce ka kuma shike baka aziki fa qala ta'ala Allah ta'ala sai ya faɗa a cikin qur'ani qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan ka je mazala ka gaya musu cewa wani Allah ta'ala ne kuke cewa in rika ba zai majibinci na mai taimako na wanda zan so fatir samawati wal ard alhali shine ya kaji sammai da kasai wato duk wanda ba shi ne kaji san mai da kasai ba kamar ubangi na gaya maka to kai ka kishi wani majalisi ba kar ka zama shi kake so soyayya na kulluwa kar ka zama shi kake jiran taimakon wato wani sa kake neman taimakon sa kana maka ne kana neman taimakon wani Allah ta'ala kar ka zama haka tunda shi ba shi ya dace ka ba ba shi Musa maka numfashi ba wanda ya kaji san mai da kasai ba tare da misali ba ya halice to she kamata ka koma kana jibrintar sa kana jibrintar abin da yake ke so kana jibrintar addinin sa kana kuma taimakon addinin sa Allah ta'ala ya kara cewa mana cewa qala afa ghayrallahi abtani hakaman yanzu wannan Allah ta'ala ne kuke sa inje in riqa a matsayin mai hukunci wannan shi ma Allah ta'ala ya faɗa mana wannan dan mu san cewa a duniya ba mu zo ne saboda mu shata wasu dokoki wanda sun sa a dokokin Allah ta'ala ba duk wanda ya zama shi abin da yake so yayi a rayuwar sa duniya shine ga wasu dokoki da sunan alqawayil wad'iyya wasu mamlajo da ake faɗa wasu dokoki mutum zai kawo wanda hakika sai cin karo da abin da Allah ta'ala ya saukar kamar a ce kai a yanki halin barawo kar a jefe wanda ya zina kamar a ce kar a dinga bada zakka a irin sabon da ubangiji yace in ya kai da saki a bayar wanda ya kawo wani dokar wata doka da ta saba ma wannan to kai kuma ba zaka da musulmi so ake kai kuma kace a fa ghayrallahi abtaki hakaman wannan Allah ne nan je riga mai mai hukunci alhali ga Allah ya hukunci kuma sai ku hukunci kuma sai an hukunci Allah kuma dauki hukunci to kaga wannan ba za a yaka ba wannan kuma idan mutum ya zama ya zubuta dokokin ubangiji ya dauki dokokin wasu mutane to yanzu wannan abin da yake na bauta to yanzu babu shi asalin abin da ake son yin tsakanin shi da wanda ba musulmai ba to yanzu ya riga ya dauki wannan jigon ya wurgar ya tugo shi daga tushe ya wurgar da shi wa qala Allah ta'ala ya ce qul a ghayrallahi abghi rabban kace musu wannan Allah ta'ala ne zan riga a bazai abin bauta lafazin ar-rabb asalin sa yana nufin al-khaliqu al-khaliqu al-mudabbir asalin sa yana nufin al-khaliqu al-malik al-mudabbir al-khaliq shine mai halitta lafazin ubangiji yana nufin halitta Allah ta'ala shine mai halitta al-malik shi ne mai kowa da komai al-mudabbir kuma shi ke gudanar da dukkan rayuwar halittu shi ke ba su arziki shine yake musu komai to amma saboda duk wanda ya maka wannan a dabi'ance ya kamata ya zama shi zaka bauta ma shi sai aka yi amfani da lafazin arrabu kuma ana nufin ilah nan da yace qul a ghayrallahi abghi rabban kaman yace ne qul a ghayrallahi abghi ilahan wa huwa rabbu kulli shay saboda ana son a tuna maka abinda aka yi maka kai bawa aikin da ubangiji ya maka wajen kai kuma ya zama kana sanar da wannan ka bauta ma Allah shi da duk wanda ya zama ba shi da halitta maka ba shi ke da mallakin ka ba kuma shi ke ba shi ke maka wannan iska da kin shaka ba to bai kamata ka bauta masa ba wannan shi abin da ubangiji yake magana kenan shi sa kaga anan za ka so da ya dama Qur'ani zaka ana amfani da lafazin ar-rabb ana da maka ilah ana da amfani da ilah ana bin ar-rabb qul a ghayrallahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay wannan Allah ta'ala ne kuke sa riga a matsayin abin bauta alhali ubangiji shine ya halicci kowa da komai wa huwa rabb kulli shay shine ya halicci kowa da komai wato duk mutane ba shi ya halitta mutum bai ka bauta masa ba saboda haka Allah ta'ala ya aiko ma'aiki ne ya ga mutane cewa su yantu daga bautan bayi su tafi zuwa wajen bautan Allah shi daya to wannan kuma shine hakikanin tauhidi za ka ga galibi za ka ga wani lokaci ana rigima da masu tauhidi alhali su abin da suke gaya maka ka yantu daga bautan wasu masu rawani wasu wanda kace suna da girma to ko da ubangiji ya ba su girma amma dai ba ce ka bauta musu ba ka tafi zuwa wajen wanda hakikanin kai da ma ba wa sani shine ya baka cinka ya baka shanka ya halicce ka ya kuma sanya rayuwarka gwargwado ruwa da yake saka maka gwargwado iska da yake shaka gwargwado wanda ya maka wannan shi kuma ka bauta masa ba wanda kuna zama tare wani lokaci zaka ga ya iranta wani lokaci kaga ko baya nan kaga wannan ayyukan nan maka cewa shi ne ba ka bauta masa ka bauta masa ba wani lokaci ya baka wani lokaci bai baka ba kaga wannan ina nuna maka cewa bai ka bauta masa ba amma babu wani mahaluki a ban kasa da zai zama ya samu kansa a wani lokacin da ubangiji bai bashi wani aziki ba babu duk yanda kake gani cewa kai baka da kuɗi kuma kana kaza to baka isa ka wofanta daga azikin ubangiji ba kuma iska kawai da kake shaka ba wanda ya ce zai rayuwa biyu na iska saboda haka shi kaga ubangiji shike da wato abin da zai goranta ma halitta malai ce fala waliya babu wani majalisi wala hakama babu mai hukunci wala rabba babu wani ubangiji illa Allah ta'ala allazi manna adala bihi ghayra wanda ubangiji ya sanya duk wanda ya daidaita shi da wani faqad ashraka fi ulugiyyati yayi tarayya da ubangiji a bautan sa duk wani abin da ka ga sani cewa na ubangiji ne ka dauka ka ba wani mahaluki to yanzu ka daidaita ubangiji da wannan mahalukin a wajen bauta yanzu idan ka ce misali a shiga aljanna misali kace wani mahaluki shi ne shigar ka aljanna ko da sunan wata ko da sunan wani abu ko yana so ko Allah na so ko baya so ko Allah ya ga baya bashi ko bai bashi ba to yanzu ka daidaita shi da ubangiji ba yanzu idan ubangiji yanda yake fitar da ruwan saman nan kace yanda yake wato fara da ruwan saman musabar ruwan sama har mu noma kace za a iya samun wani a cikin bayi wanda zai iya yin wannan shi ma irin kusan kucin na Allah ko bayan Allah yanzu ka kwatanta shi da wani kuma yanzu yanda kawai idan kun ka shiga halin kakari kai halin yunwa halin kunci zaka kira ubangiji ubangiji kawai ya biya maka bukatunka kace zaka iya kiran wani mahaluki baya wa wata yazo yayi maka wannan agaji agaji in naka kawo wannan a abin da ma ba zai iya ba kowa da kira baya wata to kaga yanzu ka daidaita ubangiji da shi wannan mutum a wajen ulubiyar sa to ubangiji ko ba zai ya ji da gidi ubangiji ya riga ya alƙawarin cewa duk wanda ya mishi shirka irin wannan shirkar sai ya tsata da shi ta kwai mituwa ba kuma Allah ta'ala duk wani aiki da aka masa aka hada shi da wani mahaluci a abin da yake shi kadai ne yake fitar wannan abu to ubangiji ba zai karɓa wannan aikin ba kuma ubangiji yayi dan ko azaba a kansa yace ana akana shirka ya ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma ghairi tarktu wa shirka duk wani aiki da aka yi inda akwai su fara shirka ce Allah bai karɓa ku wannan shine hakikalin abin da kamata mu fahimce shi malati faqad ashraka fi uluhiyyati yayi shirka a bautan ubangiji walau wahada rububiyyah koda kuwa ya kaita ubangiji a halittarsa a aikin sa yanzu koda inda yace ya yarda ubangiji shi ya halitta amma ta shi yayin da zai roƙo aikin sa shi bawa shi zai roƙi wannan Allah ta'ala ne saboda wannan mutum ya kara kusanta shi da Allah to koda ya yarda cewa babu wani sarki ma halici sai Allah to kuma yayi shirka a babin bauta kuma shi ko wannan magana kuma ya lalace saboda wannan akan sa ubangiji ya aiko annabawa Allah ta'ala yake cewa laqad uhiya ilayka wa lil ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wannan ma annabawa ke faɗa ba aka ce an yi maka wahayi kai ba kai ma'aiki an yi wa wanda suka zo gabanin ka wahayi cewa idan kai shirka to aikin ka zai lalace wannan ma'aiki ba ke gaya ba wannan magana ai ba ake gaya ba wannan magana an kawo shi an kawo shi kisan annabawa sai aka ce da sun shirka su ma da aikin ciyarwa annabawa ake faɗa ba wannan ba wai sauran mutane ga magana ba akan alƙairar tauhidi bayi suka yi da Allah ta'ala da bauta akan shi ne ubangiji aiko annabawa baki da cewa an ibudu llaha wa tanibu taghut ko ta mu Allah shi daya kuma kun tace da gudu to bautan nan aikin ka kai bawa akan sa aka aiko maka annabawa amma dan ka ci Allah shi kadai ne sarki wannan dama kowa ya yarda ko ba akan shi aka aiko maka annabawa ba saboda wannan wani abu ne da ba bukatun bincike kai da gani yanda tsarin duniya yanda take tafiya kai ka sa akwai ruwan da yayi shi kamar da yayin biyan wani wanda yaji amsa kuwa magana ta ya sa akwai mai magana wani yau da zai zo ga ashi fara tabarni a masallaci yasa akwai wanda shi fada yasa akwai mazauna masallacin dan wato babu baya haihuwa sai babu in ka ko wani abu ya haifar da wani abu to dole kai ka san akwai wanda ya haifar da shi din in ka ga halittu sun faru to dole akwai kuma wanda ya halicce su wannan shine abin da malaka ke magana ita fa tauhid rububiyya shi tauhid da na kada ta Allah ta'ala da aikin sa ruwan sama halitta huwa alladhi shama'a fihi al-khalaiq shine abu da halittu suka yarda da shi mu'minu hawa kafiru ha mu'mini da kafiri ya yarda da wannan to da haka yanzu idan kace la ilaha illallah kace la khaliqa illa da babu wani abu babu wani mahalici sai Allah kamar yadda su a sha'ira ke faɗa to hakika ne baka zo tauhidi ba ka zo ne da abin da hatta ma kafirai suke da hatta kafirai idan wani ransa ya bace oh my god suke ce ba Allah ta'ala shi ya kira idan ana magana waye zai ruwan sama wa zai kaza Allah ta'ala da shi ya kira ba sa kira kowa sai ubangiji saboda haka ashe kaga maganar halitta maganar mallaka maganar bada arziki iska wannan dinin ubangiji ne kowa da kowa ya yarda yace tauhid al-uluhiyya shi kuma tauhid da bawa zai kaɗaita Allah da bauta mafraqu turqi shine abun hanya madatsa da dace tsakanin mu'mini bainal mu'mini wal mushriki da ta rarraba tsakanin mushriki da mu'mini saboda haka duk wani abin da zaka yi tsakaninka da ubangiji ya zama kana karkashin da bauta mutakar babu wannan
to hakikanin abin da ake so ya raba tsakanin ka da kafirai babu shi baki daya yace wani haza kalmatul islam saboda haka ya zama kalma da ake shiga musulunci da ita yace la ilaha illallah babu abubuwa da gaskiya sai Allah bauta ila shi al-ma'bud al-ilahu al-ma'bud al-ma'lum shine ubangiji da ake bauta ake san sa falau qala da zai ce la rabba illa Allah bice la ilaha illa Allah ba yace la rabba babu wani mahalici sai Allah yana sai kuma shiga musulunci da wannan kalmar lama ajzahu inda al-muhaddithina da wannan bai isa masa wajen malamai da suke mun didi abinda malamin yake magana anan wannan yana yin martani ne ga waɗanda suke cewa ma'anar ilahu shine ma'anar rabb idan muka fahimci cewa mutum yazo ya shiga musulunci sai yace la me ko ce la ilaha illallah sai ce la rabba illallah muka fahimci ya faɗi wannan kalmar ne saboda ya guje ma kada yake ubangiji da bauta to in yace la rabba illallah ba mai daba saboda wannan kalmar shi ma kisa zai faɗa la rabba illallah in ka ce wannan shine ma'anar la ilaha illallah ko kuma ka ce kai wannan kalmar ba za ka faɗa ba la ilaha illallah ba la rabba illallah to wannan kisa ma zai faɗa haka duk wani mushriki da ka sani a duniya nan in ka tambaye shi zai ce maka la rabba illallah babu ubangiji sai Allah zai gaya maka haka to ka shi ne abin da shi yake magana saboda haka anan a idan muka fahimci wanda yazo zai shiga musulunci so yake ya guje ma uluhiyya bautan Allah kare ta Allah da bauta sai ya amfani da lafazin ilahu ya amfani da lafazin ar-rabb saboda ya guje ma bauta ma Allah shi daya to za mu ce wannan ba za mu iya karba ba ba mu karba ba kuma wannan za mu ce bumi za mu shaida wajen ubangiji cewa ya zama musulmi ba shi da yake cewa lama ajzahu inda al-muhaddithina saboda wani in ka lura in yace la rabba illa Allah babu mahalici sai Allah zaka same shi kuma yana halatta maka sai je yana ta karkarewa a kabarin wani saboda cewa ya babu ubangiji sai Allah ai ya yarda cewa wannan kabarin wannan ba shi da ubangiji sa ba ya yarda haka to haka idan yayin da yazo ce zai shiga musulunci ko kuma yayi wani abun da yake zai ya tuba to dole sai ya zo da wannan abun da a kansa ya zama ya zama mushriki yanzu misali wanda ke bautar kaburbura ake sake na zuwa ya ta karkare ya ce su bashi ruwa su mishi agaji to in yazo zai ce la ilaha illallah ba za mu yi da wannan kalma ba la rabba illallah afwan yace la rabba illallah ba za mu yi da ba sai na ce la ilaha illallah mu ji sosai mu ce to ka san abin da ka faɗa ke daga yau ba za ka ƙara zuwa ka daga kai kana bautar kaburbura ba ba za ka ƙara cewa kana bautar waliyye ba ba za ka ƙara cewa wato malam wani ko sheki wani ya zo ya kawo maka agaji ba ba za ka wata ba ta ƙara mashaq wata ba zai ƙara mashaqo ba ka koma kana cewa ya shegu da radi ko ya wale kawai ka ce kana kira saboda wato wannan watan mashaqo da ta tawarware ka san ta haka suke yi sai zo inda yara suke haka da sai sai aiko almajirai a ce ku tai wannan ya shehi wani a tsaya kira su in sun ga wani mai laken wannan sai duk wani kaso da bakin wannan sai bai sai yana salati ba salatin wani shine wannan shehu da suke kira to kaga duk wannan in mutum ya zama aikin su kiran wannan to ina zan yi tuba to dole sai ya zo ya faɗi cewa yanzu ya yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni Allah ta'ala kai zan bauta ma amma dan ya ce yanzu ya riga ya ce la rabba illallah babu ubangiji sai Allah babu sarki sai Allah babu mahalici sai Allah wannan duk ba za mu gaida da wannan ba kamar yanda yanzu da kirista zai zo ya ce babu wato in ya ce la rabba illallah shi ma ai shi ma wannan ba shi hada mu gima da shi ba ai duka mun yi da raki ne cewa da ba ubangiji wanda yake kira faza din shi ya ci kowa shi ya ci annabi isa rigima mu da shi shine dan me yake mutaba annabi isa saboda haka dole ga yadda cewa annabi isa bawo Allah ne shi ma saboda haka duk wani wanda ya zama abin da ya hada mun gima da shi a babin tauhidi shine wani bangare na tabbautan Allah da baya yi to dole idan ya zo ya dawo gidan musulunci ya tuba sai ya zo da wannan abin da ake da gima da shi kamar wanda yace shi yanzu kwata-kwata ma bai zama da wanda ya rinda a kashi ba kaga wannan rinda ne to idan ya dawo musulunci sai ya ji ta faɗi ya shi ta ce ya ji da wannan in bai zama to da sauransa har al-alqi za mu ci gaba da dawo shi wa ma da baina bai nafi al-adawa za mu ci gaba da wannan adawa wala bakaba za mu ci gaba da adawa har sai mun wannan hannu ubangiji ya ce mi da duk wani kafin haka zalika duk wani wanda yazo yace ah shi abin da ke zai rika yi shine bautan Allah ta hanyar wadannan waliyai da sauransu kafin da muka shafa da za a dinga zuwa ana kara kai ana roƙon su ana tuma ana wai in yazo dole sai ya ce to daga yanzu na riga na shelanta cewa wadannan abin da kuke shirka ne kuma ni ma na tuba na dena ko da bai kafuta ba wata ila sharɗai ba su suka ba to amma in dai ce ya tuba ya ji wa'azi to kuma sai ya zo ya shirka wannan bara'a da wannan aikin da yake yi ya nuna hannun riga shi wannan abu da yake haka zalika duk wanda ya zama akwai wani abu na shari'a da ya buje ma ya fita musulunci saboda wannan to dole in ya dawo sai ya shirka wannan abu da ya bari to shine mai mana cewa falau qala la rabba illa Allah da zai ce la rabba illa Allah la ma'ajrahu illa al-muhaqqiqina da wannan bai san masa ba amma da zamu samu ya zama shi na cewa la rabba saboda lafazin ar-rabb da al-ilah da fara su dai a wajen sa irin wannan ayat da Allah ta ce kul a'udhu billahi abghi rabban muka ce ma'anarsa a ghairi Allah abghi ilahan ya zama shi dai da ubangiji da Allah yana amfani da su ne wato a matsayin kamar a sunaye na mai suna daya sai kawai da yazo ce na shaida babu wani sarki sai Allah mun fahimci kowa sarki nan da yake magana yana nufin wanda zai bauta ma karina muka gane cewa abin da yake nufi na zamu karba kuma saboda mai saboda karina saboda mun fahimci cewa da yayi laraba yana nufin la ilaha to yanzu mu karba amma duk wanda muke da yakinin cewa yana sai faɗa laraba ne saboda ya guje ma bautan Allah shi daya ko kuma wannan abin da ya dawo rigima da shi bai magana akan wannan ba to dole sai ya zo ya bayyana yayi bayani sai zamu shaida ai shaida yake da babu masa to mun ba za mu shaida zaba kuma mun sa abu da bunni a zuciya mu sani ba to kun ga yanda malamai ke bi fa ta kowane sako suna malamai tauhidi ba sa barin abubuwa irin wannan saboda in kan aka ja kamar mutum haka sai dai ta mutane ne wato haici ba sani ba malamai tauhidul ila uluhiyya shi tauhidi na bauta huwal maqlubu shine farkon abin da mai ibada daga bayi ba wanda zai ce kawai ka ce wai wai ka ji ka san Allah a matsayin mahalicci kamar da mutakallim yake faɗa wannan duk ba shine asalin abu da wanda ba wannan wani abu ne tahsilul hasil ake kira shi kana san ka samu da wani abu ne dama sai akwai shi abinda farko ake so shi wurin bawa shine ce zai bauta ma Allah shi daya wannan shine farko abin nema saboda haka duk bazala shi ba haka yake duk yayin da zai aika wani zuwa wasu al'umma farko abin da yake fara ce musu shine su shirya bauta da gaskiya sai Allah innaka ta'ti qauman ahli kitab alla yakun awwala ma tad'uhum ila shahadati an la ilaha illa allah haka zaka gani ya tafada irin wannan mangalin ba a fara cewa ya azumi ya zakka bayan ga tauhidi ba a yi ba kuma yayin da aka zo mutane ke fama da kanfan tauhidi baka zuwa ka ci ka zo ka shera targima da wani kuma da shera da muwa da wani wa'azin tauhidi ku ce duk wannan tauhidin ai shi kullun yana ƙara fama wa ciwo ne yana ƙara wato haraba kan musulmai ne a shi wanda yake Allah abota ma Allah shi da da wani wanda yake Allah abota ma sauran mazaje wani wani hadari ba shi ce wai duk mun zo mu hadama bauta ma Allah shi da wani duk mun yi akwai wannan Allah shi ba ba hadari ba sai yake dawo kowa ya hutare ya tare amma za ka wasu za ka daga cikin wanda suke wa'azi saboda wannan shi ilimin wannan ilimin tauhidin duk wanda yake wannan wa'azi yana wa injini gaskiya za ka galibi ya fi san yayi wa'azi akan aure yanzu aure ba zai rigima da kai akan amana wa zai rigima da kai kan amana akan gaskiya wa zai rigima da kai kan gaskiya akan zaman lafiya da ba musulmai ba duk ya manta ga inda aka ce akwai inda abu da hada wurin jima'a da su a addinance amma wasu ce a zuwa lafiya da su ai kaza kaza kai a sake kaza wace ka zuwa lafiya to amma abinda muke magana shine kuma wannan karka kawo zaman lafiya da su ranka jijjige alwala wal bara addinin musulunci dole akwai wato hannun riga da duk wani maki Allah dole ka dubinci duk wani masoyi Allah dole ka ji cewa ware da yake bautan wani Allah da baka san shi fa ka san abin da yake wannan wajibi ne to yayin da kake cewa ne zuwa lafiya kai kana cewa zuwa lafiya da makirci da wani makaru kake kawo saboda wani alwala wani barawa a cikin shi wannan inda kana cewa ne mutum da musu mu'amala ko wani abu duk wannan ba wanda ce karaka Qur'ani ya faɗa wannan amma mu karka zo ka kawo zaman lafiya kuma ka ce wai kar mu san gidan mu eh kowa san gidan shi bai matsala ne kowa san gidan shi yanzu shikenan idan ka ci da yaran kariwa na ci da nawa ya kace mu ce a ce mu wato dan ya ce dan ya bai da kike kowa san gidan shi san mai shi san dan sai san mai fansa amma ba wai a shiga kuma a kira ta mazarkiya ba a gina ta kowa a ce kowa da kowa ne kuma komai ma da kowa ne to kaga wannan wani abu ne wanda ke da gurbin kuma da ake sama shiga kuma za a kai labari haka malace wa lihaza kana aslul lahi saboda haka ya zama asalin lafazin Allah lafazin Allah asalin wannan ma'anar sa shine al-ilahu shine abubakar kama huwa qawlu sibawi kama wanda wannan shine maganar sibawi malace wa huwa sahihi wannan shine maganar da ta inganci a maganganun malamai wa qawlu jumhuri ashabi kuma shine galibin daliban maganar daliban sibawi illa man shadda minhum shine wanda ya fita daga layi ah malana akwai abin da ya kimce wannan maganar kamar yadda ka shafa da ya dauko ta ne daga ibnu al-qayyim a cikin madarijul fawaid ibnu al-qayyim ya kawo magana mai tsawo yadda wannan cika shi ya dubule ne ba abinda anan yake sai ya maka yace shine sai ta maka huwa sahih yana maka isharar zuwa ga wani sabani da ake ci lafazin Allahu wai yana da ma'ana ko ne yana nuna kawai sunan mai sunan ne shine Allah ta'ala akwai wata ma'ana da aka da shi aka lura ake cewa Allahu ko babu shi jamin ne ko mushak ne jamin shine al-murtajal wai wanda yake kamar kace qalamu daftaru irin wannan sura yayin zaka ga galibi ba su da Ramadan zaka galibi da kori ke Ramadan ma wasu na cewa mushak amma irin wannan qalam irin wannan kalmomi zaka su mushak ne jamin ne ba da kusa daga wani ba shi ba mushak shine wanda aka dauko shi daga wani abin da aka dauko shi daga wani kamar ce Allahu ce daga al-ilahu haka mun ce an dauko shi daga wani kenan daga wani abu kenan daga wani sunan kenan wata ba ana aka lura amma kace jamit shine abubuwa kaman al-ardu al-qalamun irin wannan kalmar zaka galibi su jamit ne ba da kusa da komai ba to wannan sabai da malamai suke da shi sunan Allah jamit ne ko mushak ne aya wuya mun shiga wani abu kuma yanzu wanda ya gane to galibi malamai su buga da muke cewa ana sabarin da ake da shi saboda nan akwai dan sabari ne kuma sabarin ya taba kida inda sabarin kawai abu ne larabci sai wuce abu na amma sabarin ya taba kida za ku ji galibi malamai suna cewa sunayen Allah kyawawa a'lamu ni awsaf a'lamu wa kowanne in ka kira ubangiji da shi yana nuni zuwa ga zatin ubangiji kowanne kuma ya dauki da wata ma'ana to idan ka ce jamid ne to kamar ka ce ne sunan Allah bai dauki da wata ma'ana shi kuma saboda anan wajen babin al-asma'u wa sifat wajen kira ubangiji ubangiji ya mara umarni cewa ya da suna ya kyawawa miki mu bauta miki da su to ana ce a samu matsala shi zan zo da wadannan bayanin zan yi kokari in dan takaita wanda ya gane insha Allah babu laifi kuma wanda ba bai gane ba insha Allah daga bace kaji akwai maganar farko da suke cewa shi lafazin Allah lafazin jami wato lafazin ne kawai da yake nuni zuwa ga zatin ubangiji lab tura ne nasa na kiranye in an kira shi da amsa kace Allahu da kawai tura ne kamar yanda za a ce wani damuna wani badamaci wani kaza tura ne kawai da an kira zai amsa ba lura kai da wata ma'ana ba galibi mun suna Adam ai duka suna ne wanda ba na kiranye ne kawai ba an yi ne wai dan a ce dan ai da akai wani ma'ana ba galibi haka zaka gani zaka an sa kun san shi Muhammad ne da shi mushak ne an dauko shi daga lafazin alhamd to amma kaga ina shi ga dabi'a shi zama zamban kuma dabi'a shi zama na kushi ina ba shi kan addini yake amma cin shi Muhammad saboda mai saboda sunan sa ne kuma kaje amsa shi ba an samu shi saboda duwa da wannan sunan ba to duk sunayen ubangiji a wajen malamai suna da kira ma'ana to sai wasu daga cikin malamai sun ce Allahu ba ta da kira wata ma'ana sai nuni zuwa ga zatin ubangiji furfa wannan ne nata wannan magana ana dangata ma Khalil ibn Hamad al-Farahidi malamin Sibawi ana dangata mu shi ba wai daya daga cikin manganar sa guda biyu banda wani magana da malai ya kawo mana ya da wata magana kuma da ake fitowa gare shi wanda yace lafazin Allahu ajamid ne kuma wannan yace ko maganar Ibn Malik bi alkiya wannan shine maganar az-zajjaj mai i'rabul qur'an ma'ani qur'an na az-zajjaj wannan kuma shine maganar Abu Abdul Hayyan ne al-Bahr al-Muhit tafsiri babban malami na wato tafsir nan kuma malami masani lugha wannan kuma shine maganar Fakhruddin Razi wannan kaza farin ba a shar Fakhruddin Razi ya da wato abubuwa iri-iri a cikin wani tafsir amma dai kuma ya san larabci musamman balaga tafsirin sa ana amfana da tafsirin saboda larabci to shi ma wannan shine maganar sa kuma ana cewa wannan shine maganar Muhammad bin Hasan Shaybani daga cikin Ahnaf kuma wasu na cewa wannan shine magana na Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i wannan kuma suna cewa kuma wannan ita ce magana ta Al-Khattabi Hamd ibn Muhammad Al-Khattabi Abu Sulaiman wannan suna cewa lafazin ne jami'i me dalilin su suka ce sun yi hujja da lugha sun yi hujja da kuma alqati'un nafsi da kuma alqati'un aqli sun yi hujja da bangaren wato a hankali da bangaren kuma nafsi na shari'a sun yi hujja da wasu nasoshi suka kuma hujja da kuma wato lugha larabci shi kansa farko lugha larabci abin da suka fara hujja da shi sai suka ce saboda lafazin Allah in ka lura na al-milamu na salatin yana da zumtar sa saboda in ka zo zakace ya Allah ma baka cewa ya Allah tabarak ar-rahman in ka ce al-milamu zakace ya rahman ya rahim ya malik ya aziz amma Allah ba zakace al-milamu ba sai kace ya Allah to kaga yanzu wannan ba mu shakka ne kenan shi haka sunan sa yake ba ubangiji wannan shine sunan sa da sauran sunan yake kuma zuwa gare shi inji wadannan malamai ne a wannan shine hujjar su na farko suka ce kuma Larabawa ba saba gari tana sarrafa shi ba ba a ji Larabawa suna sarrafa Allah ba sauran kuma kalmomin kaga rahima yarhamu ar-rahman ar-rahim kaga wannan ayatan tasrifin sa lafazin al-aziz shi ma ana tasrifin sa lafazin al-hakim hakama yahkumu ayatan tasrifin sa amma lafazin Allah da kuma Larabawa suka ce suna yin sarrafa su ba sarrafa wannan sunan nasa ba da haka suna ne wanda yake jamit ba da koshi daga komi ba wannan shine ma'anar farko sai ma'anar kuma alqati'un nafsi abinda aka tabbatar a nafsi shi suka ce to idan muka ce kuma zuwa ya zama mushtaq ne an da koshi daga wata ma'ana to yanzu muna son mu ce da tan babu sunan sai da wannan ma'anar ta zama tukuna sai aka samu sunan shi kuma bangare bai da farko ba fa da'in nan daidai ne ba kada ka ta dangada kai mana ra'ayin da ake gani kuskure ne gaskiya amma dai saboda ba sani ko lokaci zai isa mu zo kan zamu raddin wannan maganar amma dai suna fada sun dafa wannan magana suka ce sunayen ubangiji dukkan su kadimai ne lafazin Allahu kadimi ne wato kadimi shi wanda bai da farko to idan muka ce ya dauko ne daga ilahu ko daga uluhiyya ma'anar uluhiyya to yanzu mun ce yanzu yana da wata asali kenan to kuma da abin da ke da asali kaga akwai wani ma'ana ta al-istighafa faruwa farawa tare da shi sai su bisi yadda kusa sunan ubangiji ya da ma'ana kuma ya da wani al-asl lughawi din ba an fahimci wannan maganar ta su halacce wannan maganar akwai kuskure a ciki amma dai zamu ce insha Allah zamu zo magana kan ta ba dadewa ba sannan kuma suka ce kuma a hankali kuma wato sunayen ubangiji da amma bai kamata ma a ce wai yadda yake shi ma ba bai da farko to ko bai kamata ma a ce sa da shi ma sa da farko ba to da haka to a ce Allahu bai dauko daga wata ma'ana ba wannan shi ya kamata ya zama wannan shine wato abinda galibi a takaice banda su akwai wasu dalilai da suke kawowa amma dai waɗannan dalilai su ka fi fada kuma su ka fitowa a cikin maganganun su to wannan maganar ta su mutane suka kawo akwai nazari malamai sun yi duba cikin maganganun za ka shi malam shi kasa ayan Allah bai kawo da maganar ba shi ta ce maka wa huwa sahihu shi ne abin da bi inganci sai kawo maganar ne dai kawai sai wuce abin sa cewa lafazin alif da lam din ya ne zauci Allahu inda ba ya ci asu ba ya ci wato mushak ne inda mushak ne da aka ce al-lam babu shi kamar yadda aka ce al-lam na ar-rahman da ar-rahim wannan shi kansa wannan ba malamin ce wannan ba hujja bane imam musiba wai shi ne ya kawo wannan raddin cewa wannan ba dole bane ai wannan ya faru ne saboda ubangiji shine a'raful ma'arif a cikin duk wani ma'arif duk wani ma'arifa duk wani wanda za a mushi wani take da cewa shi an san shi babu kamar ubangiji saboda kamar fatan kwacin wannan kamar annasu annasu asalinsa al-unas ko al-inas to amma kasancewa kuma ana shi duk wani nasu da kuka gani duk wani mutum da gani za ka ga wanda shi ne baban sa to shi din shi za a iya cire mishi wannan lafazin amma shi Allah ba a iya cire mishi wannan saboda babu wani wanda ya halice shi sai da kai ne zumce shi saboda shi sunan shi ne a'raful ma'arif inji duje shi ma wai shi ma wai daga cikin bayan ya rasu wannan maganar ya faɗa ya jajirce wajen cewa Allah shi da arfa ma'ari bayan ya rasu sai aka yi mafarkin sa mafarkin wani lokaci ka zama bishara wani lokaci za ka galibi da an kawo wani irin wannan sai wasu ga mana an shiga da bada su fayi kuma wannan labarin ba haka a magana yake ba da yawa an shayi mafarki da na bisharori irin wannan galibi dai abinda ba a ɗauka a cikin mafarki shi ne ga ƙarshen shari'a amma dan bishara wannan ana iya gani shi ba wani aka ce an mafarki da shi sai ka cewa sai aka ga shi kamar mai kyau sai aka ce da menene ka samu wannan wato ta goma shi wurin ubangiji sai ke saboda wato da ta cewa da ne cewa lafazin Allah shi a arabin ma'arif sai da haka ni ma ubangiji sai saka kamun saboda wannan abu da duk nazo da shi eh shi ma wuya daga cikin manyan malamai kaga da can malaman lugha malaman addini ne shi ma sai addini ba yanzu ne ake samun malaman lugha kaga addini mai ma sai da aka duka ba kawai lugha kawai lugha sai kawai sai yaran sai sai Allah ya kyauta ah sannan kuma suka ce kalan cewa larabawa ba sa yin taswifi wannan ba ya nuna ba suka yi taswifin Allah ba wannan ba ya nuna kuma wato babu alishtaka to larabawa akwai sunaye da aka samu ko wasu lafuzar aka samu wanda su ma larabawa sun bar tasrifin su wanda kuma bai sa an ce su ko kuma sunaye ba su zama mushtakai ba sannan kuma suka ce in muka lura da al-qadirun nafsi da al-aqli din sun gina maganar su ne akan cewa in aka ce wannan magana wannan lafazin Allah ya da asali kamar an ce ubangiji shi ma ya da asali kenan ya da al-ihdad sun ce wannan ba haka bane in kuma kuka ce haka to ai dubun itibaki mu da ku cewa ar-rahman مشتق من الرحمه العزيز مشتق من العز انت فاهم شيء daga rahma babu waya da koshi daga al-izza waya duk mai da wannan al-hakim an samu shi daga al-hikma duk ayi da wannan to me yasa ku ci ar-rahman da ar-rahim da al-hakim da al-aziz shi ma ya zama ya zama da ina nuna zuwa ga faruwa ga gidin ba ana ce ku fada haka kaga wannan shi ma hujja ce saboda lafazin ar-rahman da ar-rahim ba wai sai da ubangiji ya wato aka samu rahama ne ba sai dai yaga alamar cewa ya kamata su fara rahama sai ya dauki sifar rahama din a da mu sai ubangiji yana da abinsa cewa da ake yi ar-rahim daga ar-rahama ce ba tana nuni zuwa ka cewa wannan ta wato asali ne na samun ubangiji ba wannan ana nuna kawai ijmal al-ma'na da al-asl ma'nawi ne ba al-asl zamani ba akwai al-asl zamani akwai al-asl ma'nawi wannan asali na ta ma'ana ake cewa abin da ake magana kawai shine akwai ma'anar da wannan sunan yake ne kawai ake magana amma ba ana san a faɗa da cewa ya da wani asali na zamani ba ku kuma yanzu kun dauke shi kun je kun mai da shi bi itibarin zaman la bi itibarin ma'ana mu kuma mun ce da ku dauke shi a matsayin bi itibarin ma'ana la bi itibarin zaman wannan shine abin da su malamai suka faɗa saboda haka wannan magana ta su magana ce wacce take ta kuskure ai abin da sai ne cewa ar-rahman daga ar-rahmani amma cewa ku cewa wannan mushakkin min ar-rahma ba ya sa a ce ko ubangiji ya da farko kuma ba ya sa kuma a ce akwai wani lokaci da ubangiji da can bi zama rahama bi rahama wasu daga baya sa rahama mun yarda cewa ubangiji su maskara ba tana nan da shi tun fil azal ba daga baya ne fara sifata kashi da rahama ba saboda haka wannan shine magana mutanen farko sai magana da mutane na biyu malamai na biyu da suke cewa mushakkin akwai magana da aka yi lura da shi wanda wannan shi Ibn Malik yace wannan shine galibin magarin malaman lugha cewa Allahu akwai ma'anar da aka isnada da shi aka ya zama sunan Allahu ubangiji ya zama da ma'ana da wannan sunan nasa na Allah wannan shine abin da Ibn Malik mai alfiya ya yi kato daga galibin malaman lugha kuma shine magana shi ba wani kamar daga cikin alkitab din sa alkitab da littafi kusan duk wani karatun rubutun da hawo to yana komawa zuwa ga wani alkitab shi ba ya da sunan shi alkitab littafi dan shi ba kamar kun dina kamar Qur'ani ne a wajen da hawo kowa dole ya koma gare shi to shi ma wuya a cikin wannan tafi na sanar kitab abin da ya faɗa kenan cewa lafazan Allahu mushakkin sannan kuma wannan shine ra'ayin mubarrid bi al-kamil kuma wannan shine ra'ayin ibn al-qamari wannan shine ra'ayin ibn taymiya ibn al-qayyim gashi nan ma magana sanne muka kawo anan kuma wannan shine zahirin mazhabin ibn abbas kamar da mu zo gani abin da ibn abbas ke fassara lafazan ilahu da shi kuma wannan shine magana na dawa daga sha'al majalis irin su mujahid da sauransu galibin magama ta dai wannan shi ne ra'ayin su cewa lafazan Allahu mustaqim kuma wannan shi ne daidai a shari'a kuma mun lura muga wannan shi ne daidai kuma a lugha ba idan mun lura muga wannan shi ne daidai dalilin farko saboda lafazan sunayen ubangiji duka muka ce a'lam ne sifat ne kuma babu wani sunan ubangiji da kawai siddan ubangiji ya sa maka sa wannan sunan ne saboda ba shi da ma'ana kamar da za a zo a kira a ce kalamun kaga wannan kalamun ba ta kawai sunan sa kalamun dan dai ake kalamu ne kawai idan kalamu amma ba dan ana da wannan wata ma'ana ba to duk wasu da ya ubangiji to a'lam da sifat ne suna da wata ma'ana da suka kunshi da ita sannan kuma a'lam ne duka su ta yanda su an kira ubangiji zai amsa wannan kuma suka ce wannan ya fi nuni zuwa ga yabo amma idan kace Allah ba yi da wani ma'ana kaga wannan kaman ka tauye ubangiji kace ya da wata ma'ana gamsasshiya wacce take ta kai kowa wajen yabo to rai take tafi kabata sannan suka ce kuma sai suka sabani akan cewa wannan sunan to shi wannan Allahu daga ila ya samu asali daga idan ya samu asali aka me aka lura shi aka ce masa Allah akwai magana na farko suka ce ya dauki samu ne daga aliha ya alahu da iman ya alahu lamun nan Abu Bari kamar sai sama ba ya alihu ba aliha ya alahu daga alwala suka ce wato idan alwala da alwalahar yana da mutum ya ima wuce da abu idan hankalin shi yana kan abu har wanda sai yeba shi ba hankalinsa baya kansu kaga in hankalinka yazo kan wani abu to wani shake shi alwalahar atahayyub kenan to ya an ce ubangiji Allah inji a maganar su saboda bawa idan ya ima wuce da bautansa da soyayyarsa to sai ya zama ma ya maka ce baya kallon wani baya kallon wani baki da wanda suka ce shine ma'anan Allah daga alwalahan shine zahabul aql wa tahayyun suka ce wannan shine abinda aka lura da shi to amma ka suka ce ubangiji saboda galibi dan bawa da bukatar sa yakan dinguma zuwa wajen sa ne in yaje yana roƙar sa kuma in dai bawa ne na gaskiya to baya tsayawa ya kalli kuma sauran halittu kuma sai aka ce ba annahu an kira shi annahu asalin sa daga wannan alwalahan ne da kuma alwalahan ta ba wannan gaskiya malamai sun yi kushi akan wannan magana malamai sun yi kushi akan wannan ma'anar suka ce wannan ma'anar gaskiya ba ko yaushe kima wutuwa take zama yabo ba akwai lokacin da wani lokaci kima wutuwa take zama a ba mun yabo ba shi wa bangiji yana cewa walakul masal a'la fis samawati wal ardh shi duka lamar sa yabo ne kawai ba ku ji da an kace atahayyun kima wutewa so jira ba wani lokaci aka ce mutum ya taba wuce a ce abin da yake yi waye kaga yaro yin daga gida ba ya zo wani abu da kamata kula bai kula ba kaga wani abu ne na kushi shi da wasu cikin malamai suka ce wannan kalman gaskiya su busu gamsu da shi ba an kace aliha ya alihu abu wannan ce ya alahu aliha ya alihu abu kuma aliha ya alahu wannan kuma shi daidai suka ce asalin sa aliha ya alahu aliha ya alahu shi ne wato aliha ya alahu al ilahu shi ne ubangiji da ake bauta in kace aliha shi ne ya bauta ma Allah aliha ya bauta ya alamu yana bautansa al ilah shi ne wannan bauta da fiya da ibada al uluhiyya shi ne al ubudiyya suka ce wannan an kira shi haka saboda bawa yana bautan ubangiji saboda kololon soyayya gare shi saboda kololon girmama shi da yake yi saboda kuma idan wani bukata shi ta kama kuma shi da shi yake fakewa shi da shi aka ce Allahu yana Allahu asalin sa suka ce al ilahu asalin sa suka ce al ilahu ne daga baya aka mar shi amma wannan ma nan galibi shine abin da galibi malamai suka faɗa imamu abdullahi ibn abbas da yazo fadan Allah ta'ala a tabar musa wa qamu li yusrifu al ardi wa yadhraka wa ali hataka sai ibn abbas yake fassara wannan aya wa yadhraka wa ali hataka sai ce wa yadhraka wa ilahataka yabakka wato za'in zaka bar annabi musa da mutanansa su bakka su balla a ban kasa kuma su bakka kuma su bar bautanka ba wai su bar wani abin bauta wanda kai kace a bauta musu ba yace saboda shi Fir'auna ai shi ake bauta ba shi ke bauta ba kuma ya tsaya wani abu ne yace a furka bauta ba wani abu ba shi cewa yake yi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'a haka ya faɗa sai haka shi ake bauta ba shi ba ya cewa ya kuje bauta ba wani ba to sai ibnu abbas ya ce wannan da aka ce wa yadaraka wa alihataka aiwa ya zalaka wa ilahataka su barka kuma su bar bautanka kaga lafazin ibnu abbas ne al ilahu yace kamar kai yana nuna Allah wannan kuma shine ma'anar da tafi abu ne sai dai ishtar da malami ke kawowa shi to me yasa aka ce al ilahu ba ce Allah wannan hamza aka ce ta aka ce Allah ba ce al ilahu ba ai sai ce al ilahu a hawa sai suka ce to wannan Allah an cire miki al ilahu wannan hamza kamar yadda aka cire ma annasu aka cire al-inas da al-uras da kuma al-adashi duk akwai wannan hamza din amma kuma larabawa duka suna yin irin wannan su cire shi inji shi bawai wannan shi bawai yayin huja da wannan wajen wannan kuma gaskiya ma'anan wannan kalma din tafi ma'anan wannan magana ta saka kowa fili kuma ko ka duba qur'ani zaka ga qur'ani yana goya bayan wannan akwai ne qur'ani yayin magana ya kira Allah kuma yana dafa al-ilah ne Allah ta'ala sura an-nam yana cewa huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa tahrakum cewa huwa Allah fi samawati shine ubangiji da ake bauta a sammai da kuma kasai ya san abin da kuke bayyanarwa kuma sai abin da kuke koyewa can da ya kuma sace zukurum sai mai ta irin wannan aya amma sai al-ilahu sai ce wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu kaga canza zaka gane al-ilah shine ma'anar Allah kaga wannan akwai wannan a larabci sosai gaskiya saboda haka malamin suka ce al-ilahu ma'anarsa Allah shi sai mun ce ibn al-qayyim yake cewa wa huwa sahih wannan ma'anar cewa lafazin Allah an sako asali daga Allah ta'ala wato daga al-ilahu Allah daga al-ilahu ne wannan shi ne abin da inganci kuma wajen kwacin wannan kaga shine abin da ubangiji ya kara fada ga annabi Isa zakar kafir ladina qalu inna Allah kaga ce inna Allah kaga da ina tace inna al-ilaha amma tace inna Allah dan kaga al-ilaha din da ake magana da annabi Isa shi al-ma'bud ne ba Allah ba ai kowa da cewa ba shi Allah ba amma tace inna Allah huwa al-masih Isa ibn Maryam kaga nan ya ai tace kaga kafir ladina qalu inna Allah إن الله هو ثالث ثلاثة أفهمنا آية هو المسيح ابن مريم نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اللي وتو سمك أقول يوم نسكتي ومن جد شيني مسيح ابن مريم المسيح ابن مريم هذا أنا الله لم شيء جاء المعبود شيء جاء الإله ثم ذاك أنك نقول القرآن ما ذاك وأن يرى يرى من إزواج إزواج وأنم saboda haka nan maganar ibn al-qayyim wannan magana ce wacce take malamai sun koya mata baya shi ya ce maka huwa qawlu jumhuri ashabi wannan shine galibin magana ta wato wato sahabbai ko dalibai na cibawai illa man shadda minhu ce dai wanda wato ya dan ya fita da cikin malaman lugha kamar insu ibn malik kamar insu zajjaj din da sun fita ba su dauki wannan ma'ana din ba malai ce wa bi hadha al-i'tibari kuma ta wannan abun luran ne الذي قرن به الاله تينا مكا تبتر cewa al-ilah shine abun bauta wa annahu al-mahbub kuma Allah ta'ala shine wanda ake kollo soyayya listima'i sifat al-kamal fihi saboda taruwan sifofin kamala a cikin lafazin Allah din kana Allah sai zama sunan ubangiji dan Allah huwa al-ism al-jami' ala jami'i ma'ani al-asma'i al-husna shine sunan da ya taro duka wato sunayen ubangiji tawawa wa sifatul ulya da kuma sifofin Allah ta'ala madaukaka wa huwa alladhi yumkinuhu al-mushrikuna kuma shine wanda mushrikai suke inkari nan abinda malai yake magana yana sai wato yace ne sunan Allah ta'ala shine tattaro sunayen asma'ullahi al-husna duka duk sunan asma'ullahi al-husna suna komawa zuwa ga sunan ubangiji na Allah an fahimci ma'anan na kamar wato yana yin ishara ibn qayyim zuwa ga maganar Abu Hanifa da cewa ismullahi al-azam shine Allah ismullahi al-azam shi Allah suna cewa saboda duk sunayen suna komawa ne zuwa ga Allah suka ce ar-rahman suka ce ismu min asma'illah ar-rahim ismullahi ismu min asma'illah ar-rahman ismu min asma'illah al-hakim ismu min asma'illah amma baka cewa Allah ismu min asma'il hakim baka bada wannan saboda duk sunayen ubangiji suna komawa zuwa ga wannan sunan Allah kuma shine ta tsaro duka ma'anonin su ko kun duk su babban sunayen ubangiji suna komawa zuwa ga wannan ma'anar ta shi ta Allah malamai suna da maganganu akan ismullahi al-azamu dan bere da shi wani sura ne a ciki Allahu ne ko kuwa akwai wani kari a cikin sa to Abu Hanifa shi yana da ra'ayin cewa nafazan Allahu shine sunan ismullahi al-azamu wasu da malamai sun mara masa baya ta zamanin wannan shi ra'ayin Albani wannan shi ra'ayin sa cewa nafazan Allahu shine ismullahi al-azamu dan sauran sunaye duka suna komawa zuwa wajen wannan sura din sun ce saboda galibi shi ta taro wato baba galibi shi ta taro duka ma'anar sura asma'ullahi al-husna amma wasu cikin malamai sun saba su ku su dauki wannan maganar ba maganar suna da yawa to sai dai abin da nake son a gane ismullahi al-azam mazala ya ce wai suna ne wanda yake idza sa'ala an-nasu ila bihi ajaba wai idza wai ya hadisi yake wanda tana hadisi idza su'ila bihi afa wa idza du'iya bihi ajaba haka ya fara yace idza su'ila bihi afa wa idza du'iya bihi ajaba idan aka kira shi da wannan sunan zai amsa kuma idan wato aka tausayi da wannan sunan kuma shi ma zai amsa ya bada lada kuma ya biya bukata to kaga wannan shi ma'anar shi ya kamata a lura shi kula dan da yace ismullahi al-azam sai ya faru cewa idan aka wasa ubangiji da wannan sunan ubangiji zai biya bukata ko kuma aka roƙe shi da wannan sunan ubangiji zai biya bukata zai amsa wannan roƙon da aka masa saboda haka idan ka ce lafazin Allah suna al-mujarrad na Allah ai ba makasudi ne kawai ka ce kira sunan Allah shi dai ba baka cewa Allah kai ta shuru kawai ka ce kana kira Allah abin da zaka gani ko dan surayi wala dun dewa ce da sunan Allah idan ka ce Allah dai kake sai maka ko wato ba hiru gari a ranku faɗa mushi kira ai ba za ka abin nan ba to shi ba manzala cewa ismullahi da alamu shine sunan da in aka kira shi da wannan sunan saboda haka bai kamata mutum ya tsammana cewa Allahu ita da shi wannan sunan shi daya shine abin da ake gani ismullahi da alamu shi daya ba in aka fahimci bari in ka kawo mana hadisi ai fa sai guda uku guda hudu hadda abu da nan ga lokaci bari in kawo mana wasu daga cikin hadisin a saboda a fahimci haka hai abu hadisi kamar guda uku da suka hadisin farko da shi yafi inganci shi hadisi da Imam Ahmad ke ruwaitowa daga Yahya ibn al-Qattan daga Malik ibn Miwwal daga Abdullah ibn Buraida daga Buraida ibn Hasib yake cewa sunayen Allah ta'ala shi Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad kaga idan kan ru'ana ba Allah ka yaka kira ba amma Allahu ya ku ko an kira wasu sunaye ne wanda wannan sunayen al-ahad as-samad kaga aka kara shi wasu kuma lawa ciki in ka ruwa wannan ma'ana abin da zai baka zai abin da zai nuna baka shine wato ya ta tiro suka rajon rubiyan ubangiji ya tiro maka da farko qul wallahu ahad cewa ahad ne ai Allahu samad wannan samadaniya ta nuna rubiyan sa sannan kuma ya nuna uluhiyya uluhiyya suka rajon ubangiji kai ake bauta sannan kuma yana nuna wato ka sai ta da girma da ubangiji al'azama wal kibriya sannan kuma yana nuni zuwa ga sarkakan ubangiji daga dukkan wani sifa ta kushe ko yabo kushe ko kuma wato da kasa malam ya kula ku fuwa da ahad hal ta alamu da musamiya laisa kamti da shay ina yawan wannan ayoyi sai ka duk suna sun lai azamu in bai da wannan ma'ana dubu da hudu ba to wanda ba shi sun lai azamu duk kuma wani ba'ana da ka zo da shi in ya hada wannan ma'ana dubu da hudu shi sun lai azamu ko da kuwa a ma'ana wato lafazi ka zo lafazin da ba shi ne alhayyu alqayyim ba kaga anan shi wannan cewa yi Allahu inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah kaga Allahu yazo ce la ilaha illa anta uluhiyya yazo al ahad as-samad wanda din yana nuna rububiyyar ubangiji dan abin da bukata shi yana kowa da bukata kowa ba shi kowa da bukata kowa wannan rububiyya ce da ce ce kuma allazi lam yalid wa lam yulad kaga wannan duk wani da kasa ka cire ubangiji to kaga wannan abubuwa guda hudu rububiyya uluhiyya al-alamatu wal kibriya da kuma wato tanzihu anil naqais duk wani abu da ka sa babu shi to kaga wannan shine hadisi ne mai inganci ma a babin sunnah al-azam da to banda shi kuma akwai hadisi wanda yake bayan an gawa ya gawa dan wannan ya ce an je wani tira addu'a da wannan wato addu'a sai maza Allah ya ce wala qad sa'alta Allah bil ismi alladhi idha su'ila bihi aqa wa idha du'iya bihi ajaba yaji maza Allah sai ya kira shi bismillah al-azim ko kuma wani abu makamacin wannan to banda shi kuma akwai hadisi wanda ibnu majah ya fitar da sanadinsa zuwa ga al-qasim ibn abdurrahman al-dimashqi daga abu umama al-mahidi suray ibn adlan yake cewa ismullahi al-azamu fi suwarin min al-qur'an fala yace al-baqara ali imran da kuma zaha wannan islamin sa akwai maganganu sosai saboda asali abin da aka fara aka saba sani magana ne na al-qasim ibn abdurrahman al-dimashqi amma aka sama wani rawi Zainan ibn Anas al-Dimashqi da shi da wannan Abdullahi ibn al-Ala kamar da yake cewa al-Hakim Allah ya sa buri musa ka rusa sai suka ce suka ƙara abubuwa ba a ciki wasu mutum malamai ba su karbi wannan ƙarin ba wasu daga cikin sun karba sharh al-Albani ya hasan hadisi to haka in ka ce ka duba shi al-Qasim ibn Abdurrahman al-Dimashqi sai ce shi ijtihadin sa abinda ya gani shi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wannan ba magana mazala bace magana ce ta al-Qasim ibn Abdurrahman al-Dimashqi daga cikin malamai yace da yaje duba a cikin bakar daga Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ta ba bai to yaje ya duba kuma wannan kalmar ta ƙara wato a farko sai to Ali Imran ya kuma ƙara cewa wa atlu wujubul hayyul qayyum sai ce shine yace to haka al-hayyul al-qayyum yace shi shine ismu Allah al-azam a wajensa al-Bari yake cewa shi bai ba haka ya fahimta yace tsahan nan shi ba shine ba yace a tsahan a cikin wannan ayan ba wa atlu wujubul hayyul qayyum bane yace fadan Allah ta'ala inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni shine karashin kaga idan ka hada su duka ka samu Allahu 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 a ciki an kuma samu al-hayyu al-qayyum da ma'anan akai da ubangiji da bauta wanda duka idan ka hada shi ma wannan ma'anan zai maka ma'anan uluhiyya zai maka ma'anan rububiyya zai maka ma'anan al-alamat wal kibriya zai kuma baka ma'anan kuma tanzihul lahi ta'ala 'anil naqais to kaga wannan shi ma malami suna fatan sa banda shi kuma sai hadisi na wato Asma'a binti Yazid wanda ake cewa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum a cikin sanadin akwai shahar ibn Hausham wanda mutum malamai ba sa karban hadisin saboda ran rawi da ake magana akan sa musulunci malami kuma suna karba daga cikin malami a wannan zamanin da suke karban hadisin sa wanda na fuka kaka zuwa ga maganar su akwai al'alamu da tubi a wannan babban malamin hadisi da ya rasu kuma a ci akwai malamin mu Dr. Muhammad Ali Umar ko jalu sabu doctor karin a rage ko shi ma akwai bashi da ya kanso kan wannan wajen wato ya ba Shar ibn Hausham kariya cewa hadisi ne hasan ba hadisi ne hasan da ghairihi ba hasan da zatihi a ci haka ana faɗi shi ma الحي القيوم ثم أفضل أبناءه المهم دي إن كتار ودن نسونا إيه أبونا أكي مغانا سونا دي إن كتلا أبنجي دي شيئا بجرما كما أبنجي دي باكا دي أمسا باكا شيني كتاوى لبزن الله شيك مكا رافا دي لبزن الله دو سمع على نسك دي معنى المبيا سد ألوهيا سا دي كما كأسيت على الغب الجبريا كما كارك كبنتا كأي تاشي دي كم وجنا كسا وكما تخلما كتاوى كارا دي الصبر الأحد الصبر كاي الحي القيوم ياي ko ba wanne ne yayi wannan magana ta fige waye wa magana malamai akan masu cewa lafazin Allah shi kadai shine wato lafazin wasu ce alhayyu alqayyum wani alhayyu alqayyum da kuma da kabar Allah baya ko ana cewa kuma duk zuwa ga ubangiji wannan sunan yake komawa zuwa ga Allah duka sauran su ubangiji suke komawa a wannan shine abin da malamai yake magana a ce kana Allah huwa al-ismul jami' sunan ubangiji shine suna wanda ya tattaro bi jami'i ma'ani al-asma'il husna ga dukkan wato ma'anonin surayen ubangiji tawawa wasifatul uliyya da kuma sunan ubangiji madaukaka wa huwa alladhi yumkinuhul mushrikuna lab ma'anan kalman ma'anan sunan Allah na kuma shine mushrikai ba ta so kuma su sai fada da shi wato kun ga ce Allah la ilaha illa Allah lab Allah dan ka kada ubangiji da bauta shi daya duk wani mushriki shi ne kun ka kawo wannan kuma shi haka zai tashi saboda anan kana yin alƙawari cewa Allah kai zaka bauta ba Allah kadai shine abin da bukata shi zaka bauta ba shi zaka girmama shi shi kadai zaka mishi toyayya ta kololuwa kuma shi kadai ne zaka raba ka wato tsarkake shi daga dukkan wasu bugina da kasa to kaga lafazin Allah kaga ana fara Allahu Allah Allah ka kama zuwa lafiya ba amma muka ce ba wai aka kira sunan Allah shi daya ba babu inda zaka samu manzon Allah ko a Qur'ani ko a cikin sunna ba man alabarai da ake fada na wato annabawa manyan bayan Allah kai suna kira Allah shi daya wannan rashin kunya ne tsabata da mutane suka kawo a wannan kasa kuma suke san sai an yi hakuri su akan haka su ce wa Allah 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 kuma a daga daga murya ba wa ya ce ana daga ubangiji murya irin wannan inda ake daga murya ba ubangiji wurin ne kadan amma an ba haka ba ko zaka rubi ubangiji so ake ka sudda kai ka zama ka tsakanin ka da shi akwai wato ganin daraja da kuma girma kar ka dinga kira shi haka da kawo to kuma wasu daga cikin masu sufaye a kasa sallallahi alaihi wasallam azabu dan hayya zama wani abu ma da sufaye hada bokaye ma cike wai kafafa da shi wanda ce ya shiga zama barki ya je ya gado haka mu da hadisi ba kawo amma su sai sun zama barki ko su an ba su wani wuri Isra'i cike na sai kawai wani ajani ya zo masa yana zuwa kawai sai aka ba shi wani annan karfi aka ba shi wani annan karfi sai aka samu haske a wajen sai daga inda ke yake ya gado bismillahi alazamu kun ga bismillahi alazamu kuma zaka ga wasu sunaye ne ba malarci ba zaka ga irin ya wannan sufoki murutsin da kuka su wasi ramlin ramlin nan da zaku gani ana yi ba ta ce musu malami aka samu sabokaye da asali sun yi sun dako ta shamsu ma'arif na Abu ibn Ali al-Muni haka suka ji sada boshi amma wai su ma wai fadiran mutane irin waɗannan mutane wasu ma sun san ismin lahi azam kuma haba kuma in ka je ka duba ba abin da zaka gani sai sunaye wasu aljannu kuma wasu il ne wasu kalmomi kawai zaka ji wani ilil haka kuma ko kuma a ce wannan sunan ma wai ba a iya sanin sunan da larabci sai da wani yare na nasariyaniya dama galibi ai galibi yaren bokaye su ne yaren sariyaniya ko yaren mutanen babila sai a ce ba a sani wannan sai wannan duk shi wannan mutumin da za ku gani mutane suna yin bokanci a kasa da duk aljamu suka suka koya wani lokaci a ce in ya zo hanya a gan shi wani lokaci a ce ya bace wani lokaci a ce ya yi kaza haka ne amma haka za ka ce an ɗauke wani kasa wani ya je sauri ya yi kaza ya yi kaza ana da bokanci yake asali wannan tabi yake dubawa da zamu nuna nan har yanzu ba ko ina bai je ba shi zaka ga suna takakarewa an ga bukatun goko a ce ba za a yi na sana'a suna gaggawa mutane ake yi mutai zama ga wata can boka bai sani ba Allah ya kyauta ina ga saboda yayin lokaci za mu dakata nan isma Allah la azabu a wajen afra'i da suna ake kabuwa a cikin wannan kafai na shamsu ba'ali ba wanda jeri shamsu ba'ali to ya je yake zama boka ke ne zama mushriki abin da baka taji Allah ba mu lada abin da baka sallata Allah ya ce mana sallallahu alaihi wa sallam nabina muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام.